نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin wacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a yau 3 ga watan Zulhijja shekara 1446 bayan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka ci gaba darasin da muke yi na jin fassara da ma'anonin Alqur'ani mai girma gurgurdan hali cikin wadul azhani ila ma'ani alquran na shekau Abubakar Muhammad bin rahimahullah wana roƙon Allah ya mana muwafaka. Mun tsaya a cikin suratul an'am aya ta 152 wanda muna bayanin ta ne lokaci ya kure mana. Allah madaukaki yana ambata wasu abubuwa waɗanda ya haramta wa bayinsa kada su zakke musu da kuma ababen da Allah ta'ala ya musu umarni. Allah yana cewa kul ka gaya musu ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum, ku taho na karanta muku abinda ubangijinku ya haramta gare ku. Allah tushriku bihi shay'a, abu na farko kada ku yi shirka da shi. وبالوالدين إحسانا, كما ينا مكو أمرني كو جوتا ولا تقتلوا أولادكم من إملاك, كما الله تعالى يجيكد كو كشي آيانكو دو من تلوتي وان ديكي تاردكو نحن نرزقكم وإياهم. الله ينونا دا أرزك ينكو دا ناسو duka a hannun Allah ta'ala yake, ba su ne ke sabbaba maka talauci ba. Wala takrabul fawahisha, kuma Allah yake kada ku kusaci alfasha. Mun ji cewa a wancan mako cewa ismul fahisha ana yawan ambata shi ne ga abin da yake na zina, amma kuma ayoyi sun nuna shi alfahisha hatta shirkan kanta ma alfahisha ce. Sannan duk abin da Allah ta'ala ya hana ababe na sabo su ma sun fada cikin alfawahish. Allah ya ce kada ku kusace su, ma zahara min hawa ma batana, wanda ya bayyana da wanda yake koyayye. Wala taqtulu nafsan allati harrama Allah, kuma Allah ya hani kada ku kashe rayi wanda Allah ta'ala ya haramta. Mun ji nau'o'i guda hudu wadanda yake haramun ne a kashe su, uku ma daga cikin hudun rayuka ne wanda yake ba na musulmi ba, amma dai su ma sun fada cikin waɗanda aka haramta kashe su sai da dalili, illa bil haqqi, face sai da dalili wanda yake na shari'a. Zalikum, Allah ya ce wancanin ku, wasaqum bihi, shine Allah ta'ala ya muku wasici da shi, la'allakum ta'qilun, domin ku hankalta, ku yi amfani da hankalinku wajen bin abin da shari'a ta ce, domin a cikinsa ne rabautuwa take a gare ku. Na waiwaya kan wannan aya ne saboda siyakin ya tafi, amma ayar da take gaban nan nata cikinta ne muka tsaya, wanda Allah ya ci gaba da cewa wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, kada ku kusaci dukiyar maraya, face da kusata wacce ita ce mafi kyawu. Ma'ana sai idan za ku kusaci dukiyar maraya ne domin kyautata ta, hatta ya buluga ashuddahu, har lokacin da zai kai ƙarfinsa. Malamai suka ce shi ne lokacin da zai balaga, ba kuma balagar kawai ba, a fahimci alamomi na shari'a na hankali tare da shi zai iya sarrafa wannan kudin. Mun yi bayani ga ƙarƙashin wannan gaba, yadda a wancan lokaci kamar da Imam Bukhari ya kawo daga Abdullahi dan Abbas. Dan Abbas yana cewa yayin da wannan aya ta sauka da kuma ayar da take cikin suratul Nisa, inda Allah ta'ala ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa yaslawna sa'ira, inda Allah ta'ala ya ambaci cewa waɗanda suke cin dukiyar maraya bisa zalunci, to lallai suna cin wuta ne balbal a cikkunansu kuma sai sun shiga cikin wutar. Da kuma wannan aya da Allah ya ce kada ku kusaci dukiyar maraya sai dai da kyautatawa, to a wannan lokaci sai ya zamanto su sahabbai sai suka kiyaye dukiyar maraya kwata-kwata, dukiyar da take ƙarƙashinsu ko da dukiyar da za a iya cuɗanyawa. Misali kamar dabbobin da ake haɗawa ana kiwo kuma ana amfana da su, ana tatsan madararsu a yi amfani, ko kuma amfanin gona wanda sarrafa shi zai iya haɗuwa da nasu wajen sarrafawa domin aikin gida, to sai suka kiyaye suka zamanto sai dai a yi wa maraya abincinsa daban, wanda wannan ɗin kuma daga ƙarshe shi ma ya faɗa su ya jefa su cikin ƙunci, domin idan sun masa abincin daga cikin nasa wala'alla ba zai cinye gaba ɗaya ba, kuma idan aka ajiye ba zai ɗau dogon zango ba zai iya lalacewa. To wannan ma sai suka ji tsoro cewa kada fa kuma yanzu suna ɓarna a cikin dukiyar maraya don ƙoƙarin tsantseni, shi ma suka koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne Allah maɗaukaki ya saukar da aya cikin suratul Baqara wa yas'alunaka 'anil yatama wal islahu lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsid minal muslih. Allah ya ce suna tambayan ka dangane da al'amarin marayu, ka ce musu abin dai da Allah ta'ala ya umarni shi ne a kyautata musu, kyautatawa ga marayu shi ne fa alheri. Wa in tukhalituhum, in ku har ma kuka yi cuɗanya da su wajen abinci, nasu abincin da naku abincin ya gwamatsa kamar yadda kuke yi da can ɗin, to babu laifi. Ai fa ikhwanukum, ai dama ƴan uwanku, amma wajen gwama abincinku da nasu kada ku yi da ɓarna. Allah ya ce wallahu ya'lamul mufsid minal muslih, Allah ya san mai kyautatawa ya daga wato mai ɓarna, wanda zai gwama ne da dukiyar maraya don a zalunce shi, kuma Allah ta'ala ya san mai yi domin kyautatawa. To shi ne wannan gaba muka tsaya a kanta hatta ya buluga ashidda. Cikin jerin gwano na abubuwan da Allah ta'ala ya umarni da kuma abin da ya hana, sai ya ce wa awful kaila wal mizana bil qisti, kuma Allah maɗaukaki ya ce ku cika sikeli, wato kuma ku cika ma'auni. Ku cika ma'auni shi ne alkayil, ma yukalu kenan, kamar misali kwano, tiya da abin da ya kama da wannan, ko a ce buhu. Wal mizana da abin da yake na sikeli, wanda shi kuma nauyinsa ake aunawa. So duka waɗannan in za ku yi to ku cika su, bil qisti da adalci, bil adl kenan wa tarkil bakhsi, ku yi adalci kada ku yi kwange. Abin da ya kamata a auna shi cikakke, mutane sai su yi kwange a cikinsa, to Allah ta'ala ya haramta wannan. Kaga nan umarni da aka yi da cika ma'auni da sikeli kenan, mafhumul mukhalafa yana nuna an kuma yi hani wajen tauyewa ma'auni da tauyewa sikeli. Tunda an ce an yi umarni da cika shi, to ashe tauye shi shi kuma abu ne wanda aka hana, yana cikin zimnin abin da Allah ta'ala ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum, kenan anan wajen za a fahimci ashe tauyewa mudu haramun ne. Allah ta'ala ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Bone Allah ta'ala ya ce ya tabbata ga masu yin tafif, masu yin kwange, masu ragewa ba sa cika awu na abin da za su sayar kuma gashi an ba su kudin. Allah madaukaki yace allazina izaktadu ala nas, sune wanda za su auna daga wajen mutane, yastawfun, cikawa suke yi. In su za su auna cikakken awu za su yi. Wa idza kaluhum, amma in su za su aunar wa mutane, aw wazanuhum, ko kuma za su saida musu abinda dora shi ake akan su keli, yuksirun, nan kuma sai su yi kwange. To wannan shine ya sabbaba musu waizu, Allah ya musu wato albashir da azaba. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun, masu aikata haka ba sa tsammani, ba su yin tabbacin za a tashe su ne? Kenan ashe duk wanda yake tabbas za a tashe shi a kiyama ba zai yi irin wannan kwangen ba. Nau'in kwangen yana da yawa. Allah ya ce awful kail wal mizan, ku cika ma'auni kuma ku cika sikeli bil qisti, da adalci. Sai ka ga ko a jefa buhu a cikin ruwan dumi sai ya tsuke, girman sa ya tsuke, idan har zai iya cin kwano 40 ne to wani sai ya ci kwano 30 da 7 ko 30 da 6 ko da 8, wannan biyun an daide shi. Ko kuma watakila za a zo a zazzage wake ko a zazzage masara, amma da niyya deliberately, sai kuma a samo wato totuwar masara wanda aka bubbuga aka bubbuga ta zamanto kanana kanana, su ma sai a watsa totuwar masara za a iya samu. Duk suna irin wannan, in ka je ka a manya-manyan kasuwanni irin dawanau suna yin duk irin wannan hahincin, ba sai dawanau ba, a sto-sto ma suna irin wannan. Sai a juye sai a kawo irin wannan totuwar, in an juye kaman buhu 50, in aka kawo wannan totuwa buhu 5, tsaf za ka bace a ciki. Kai sai ka tsammata cewa kawai ka auni kwano 2-3 ka ga wannan yan jifa-jifa, kawai ciccirwa za ka yi ka jefar, ba ka san cewa buhu 5 aka saka ya zama buhu 55 ba, ko kuma buhu 100 ne aka kawo buhu 20 aka saka ya zama buhu 120. Ko wake shi ma sai a wawwatsa masa wasu abubuwa, hadda su kwankwalaci da wasu abshirgi da kala kala, duk a watsa domin ya zamanto ya yi yawa, wai kuɗi ake so za a samu. To duk wannan yana cikin wato tatfif wanda Allah ta'ala ya alwashin bone ga wanda yake aikatawa. Don haka haramun ne mutane suke yayi irin wannan wato kada su aikata shi. Ko kuma idan abin da yake na awu ne, yanzu waɗanda suke sai da ridi sai samu ƴan ƙananan ƙananan tsakuyoyi sai su zuzzuba a garwaya, saboda tsakuyoyin za su sanya ridin ya ƙara nauyi, tunda shi ridi ba a auna shi yawanci ake bayan an kai wajen masu sayan kamfani, awu ake sakawa. Don haka wannan zai ba su dama ridin ya yi nauyi. To wannan duk yana daga cikin nau'i na ƙwange Allah ya hana. Abinda Allah ya umarni awful kaila wal mizan bil qisti. Annabi Shu'aib da yana wa'azi ga mutanen sai ya ce baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'mini, dan ragowa da za ku samu na arziki ko mun kadan din sa, riba yar kadan daga wajen Allah subhanahu wata'ala ita ce tafi muku alherin, akan ku samu riba mai yawa wadda kuma ta hanyar haramun aka samu. Sai ka ga ta zamanto maslubatul baraka, ba za ta amfanar da mutum ba sai dai ta gadanta kawai. Allah ce la nukallifu nafsan illa wus'aha, ku sani waɗannan dokoki da aka hana da waɗanda ake umarni Allah ta'ala bai dora wa bawa wai dan ya kuntata masa ba. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj, Allah bai sanya wa mutane kunci a addini ba. Shi ya saka duk abin da Allah ta'ala ya dora wa mutane na at-taklif, at-taklif shine nauyin da aka dora wa mutum, responsibility, an daura wa mutum nauyi shi yasa zama al-mukallaf wanda aka daura wa nauyi na yin wani aiki to Allah yake ba ma daura nauyi gabawa na ibada illa wus'aha face iyawanta wannan aya malamai suna kafa dalili cewa duk abin da Allah ta'ala ya umarni ya wajabta to abu ne wanda yake fi taqatil bashar dan adam zai iya aikatawa duk abin da ba za a iya aikatawa Allah bai sanya wa mutane ba amma duk umarnin da Allah ta'ala ya za a iya duk abin da Allah ta'ala ya hana mutane za a iya hanuwa bai zama dole ne sai da Allah ya ce kar a sha ruwa a Allah bai ce kar a sha ruwa ba amma sai ya ce kar a sha giya to ruwa idan aka ce kar a sha ai kaga abu ne wanda ba zai yiwu ba ba za a iya ba saboda Allah ya halicci dan adam sai ya sha ruwa amma giya fa za a iya hanuwa sai Allah ya ce kada a sha giya to haka lamarin yake kasuwa aka ce maka je kake kasuwanci fantashrotil ard wa tagu min fadlillah amma abin da aka hana maka sai aka ce abubuwa wanda yake na riba su ne ka kiyaye kada ka aikata a wajen nema din kuma abu ne wanda kowa zai iya aikatawa to don haka Allah baya dorawa bawa sai abin da zai iya la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dorawa ba ma kallafawa ga wata rai face abin da zai iya ai taqata hafi zalik fa in akhta'a fil qail wal wazn in mutun yana kiyayewa a wajen awunsa sai yayi kuskure wata ran ba da niyya ba kuma ba da sani ba a wajen aunawa ko kuma a wajen skeli wallahi ya'lamu sihhata niyyatihi to Allah ya san ingancin niyyarsa a zuciya in mutun yayi ne dan kwange to Allah yana sani in kuma abu ne wanda yazo kuskure ba tare da shi ya sani ya tsinkaya ba to wannan abu ne wanda yake insha Allah maghfuru salamu akhadhat alayhi wannan ba za a kama shi ba kama warada fi hadithin kaman yadda yazo a cikin hadisi duk hadithin mursal ne Allah ta'ala ya ce wa idza qultum fa'dilu kuma idan za ku yi magana ku yi adalci ai sai hukumin cikin kowane abu ne cikin hukunci da za ku yi adalci au shahadatin ko shaida da za ku bayar au gairihima ko ma ko wace irin magana ce duk lokacin da za ka yi magana ai zaman to kai adalci labari za ka faɗa game da wani faɗa adalci abokin kiyayya ne wanda ake gaba da shi ne amma in za ka yi magana akan sa faɗi adalci haka qur'ani yayi umar wa idza qultum fa'dilu Allah yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa kiyayya da kuke da wasu mutane kada ta dauke ku ku kasa yin adalci in za ku yi magana akan su Allah yace i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu lit-taqwa shine kusa da tsoron Allah shine alama da take nuna tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine atqan nas haka ne ko shaydan kuma shine afjarul khalqi to amma a cikin hadisin Abu Hurairah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya Abu Hurairah gadi tunda shi bai da kowa bai da gida bai da jari kullum masallaci yake annabi ce je kai gadi kaya da aka wani abincin zakka kafin a rarraba wa mutane wala Allah na zakka wala Allah wanda aka samu daga ganima an dai bashi gadi kawai na gidan abinci wata ran da daddare sai wani tsoho ya taho kurub 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 ya shiga ya munafiki yana diba Abu Hurairah ce zo ya damke shi sai marairaice masa yace wallahi kaga yadda yanayin da ake ciki ka dai san halin da ake ciki a yau din nan ce fa ne da kyar ake yin sa wallahi iyalai ne sun abin nan sun yi kaza da kaza sai yanzu in mutum ya zo marairaice maka a masallaci yana cewa kaza da kaza ai sai ka tausaya masa ko da ba gaskiya ya faɗa ba sai kaga ka amince to shi ma sai ya tausaya masa sai ya ce to a ji abincin amma dai tafi ba zan kai ka wajen annabi ba amma a ji abincin da asuba annabi ya tambaye shi ya kuka yi da bakon abin nan furusunanka ma fa'ala asiruka al-bahira ko ma fa'alta bi asiruka al-bahira bariha ya kuka yi da furusan nan kajiya ya gaya masa sai da aka yi na daya aka yi na biyu sai kuma gashi ya sake dawowa na uku sai ce to yanzu kan gaskiya sai na kai ka wajen annabi ai na ma uzuri sau biyu ko uzurin Khidr da annabi Musa in sa'altani in ka dai tambaya ta bayan wannan to zan rabu da kai to don haka sai shi wannan ya ce masa to yanzu kan ba zan ƙara zuwa ba dama alƙawari ba zan ƙara zuwa ba amma in ka amince ka sake ni yanzu ma kar ka kai ni zan faɗa maka wani abu da zai amfane ka duniya da lahira shi kuma jin ba abin da sahabbai suke nema sai mai samun lahira da ya ji an tallata masa lahira sai ya ce menene duk lokacin da za ka kwanta bacci karanta kula uzai kafa uku uku karanta kulhuwa kafa uku babu wani shaitani da zai zo kusa da kai harka harka sai ya kyale shi yana zuwa da asuba annabi ya tambaye shi ya kuka yi da abin nan fursunan nan ka yace ya manzon Allah wai ya gaya mu wani abu ne da yake tsammani bai ba da tabbaci ba tunda nan bai tabbatar ba da wai yake tsammani cewa zai amfanar da ni duniya da lahira me ya faɗa maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abu Hurairah ta faɗa masa abin da wancan ya gaya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce al ana faqas sadaqaka wa huwa kadhubun alhali karo na farko da yace ya ce ba zai dawo ba annabi sai yace ƙarya yake yi wasa ya udu zai dawo na biyu ma yace ƙarya yake yi zai dawo amma ana uku annabi bai ce ba zai dawo ba ai bai ce zai dawo ba inna ma dai ya tabbatar da siffarsa cewa shi wannan din makaryaci ne a ɗabi'arsa a ɗabi'arsa shi makaryaci ne yace amma fa yanzu kuma gaskiya ya faɗa ba kaga gayar adalci ko sai tambaye shi yace ka san waye ne ma ya zo wajenka Abu Hurairah sai yace Allah wa Rasulullah sai yace shedan ne Abu Hurairah ta shedan ya dinga rubuta to don Allah wani adalci ya wuce wannan shi shedan abokin gaba ne ba ga manzon Allah ba ga mu ma inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa abokin gaba ne to amma duk da cewa abokin gaba ne kuma annabi ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa bin Allah shi kuma wancan ya fi kowa kin Allah amma annabi da zai faɗi magana a kansa duk da ɗabi'arsa ƙarya ne ya jera ya jera ya jera amma yanzu da ya faɗi gaskiya sai ya ce al'ana faqad sadaqata to kaga adalci kenan cikin mutum ko mutum kana kinsa ko mutum baka san sa idan har zaka faɗi shaida a kansa yi adalci wa idza qultum fa'dilu kada kai fajirci sai ka faɗi abin da yake shine gaskiya a lokacin da zaka bada shaida ka je ka bada shaida ta gaskiya a lokacin da zaka yi zance kai zance na gaskiya a lokacin da zaka yi hukunci a tsakanin mutane kai hukunci na gaskiya da adalci wannan duka ya tattara a cikin wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana to lallai ku faɗi magana wacce take ta adalci Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin ya ku wanda suka yi imani ku zan masu tsayin daka wajen bin Allah wajen yin shaida da gaskiya ko da akanka zaka faɗi shaida faɗi gaskiya ko da yara ne a tarbiyyantar da su faɗan gaskiya ko kada su ji tsoron horo da za a musu su ɗabi'antu da faɗan gaskiya in ba a koya musu wannan ba to sai su tashi a matsayin makareta shi yasa ka sai kaga yaro ƙarami ya aikata kaza sai a ce kai ne ke kaza sai ya ce a'a ba ni nayi ba dan ƙaramin yaro ba sa wannan ɗabi'a to ya ɗabi'antu da haka wani ne aka gaya wa babansa cewa yana shan sigari shi baban bai kula shi ba wata rana kawai ya fito da kekensa sai gan shi kuma yana tsaye ya yi haka ya ja sigarin kenan shi kuma mutumin shi yake ban labarin ya ja sigarin kenan juya wanda zai yi sai ga babansa kuma lokacin ya ja sai baban ya tsaya da keke ya ce masa wane kai din yanzu sigarar kake sha
yayi haka ya koye ta ta bai sai ya ce a an zai fada kuma sai haki bulbul ya fito a baki to wai da kuntum fadi amma kuma sai ya ce mun daga ranan bai ƙara shan taba ba ai a lokacin abin da baban da ya fada masa sai ya ce ya tsaya ya kalle shi kida sai ya ce to shikenan tunda ni kake tsoro ba Allah kake tsoro ba shakayarka sai ja keken sai tafi yace wallahi tun daga ranan bai karasha ba to wai idan kuntum fa'dilu ko da zaka fadi shaida ne a karan kanka fadi gaskiya kunu qawwamina lillahi kunu qawwamina shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw alwalidain wal aqrabin ko akan ku za ku yi shaida ko akan mahaifanka zaka bada shaida in zaka yi magana fa da gaskiya sune wato suke shi yasa a shari'ar musulunci mutum a wajen shari'a mutum baya daukowa dansa ya masa shaida dansa baya zamantowa shaidarsa amma dansa zai iya zamantowa shaida a kansa wani ne ya karan uban wane ne shaidun ku sai ya ce da wane ne da kuma wane dansa mun fahimta wannan ya halatta a shari'a shi mai kara yayi kara uban kuma ya ce dan yana cikin shaidunsa da za su bada shaida akan karar da yayi na uban a shari'a wannan ya in ya bada shaidar za a karwa amma shi uban ya kira dan ya shaida a kansa ba za a amsa ba me ya saka ana gudun kada a yi san kai amma duk mutumin da ya zo ba da shaida aka ce yaya lamarin yake ce ya gaskiya lokacin da suke rigima ina tsaye amma ba bane ya fara zaginsa to ai shaida ta cika ko ba wanda zai ƙarya ya ba da rashin gaskiya mahaifinsa wa idza qultum fa'jilu idan za ku yi magana a hukunci ne ko shaida ne ko zance ne fa'dilu ku yi adalci ku faɗi magana ta gaskiya walau kana za qurba ko da wanda za ku yi shaidar a kansa dangi ne ai wa nau kana al-maqulu lahu aw alayhi wanda za ku yi magana gare shi ko a kansa ma'ana shaida ne za ku yi domin sa ko shaida za ku yi a kansa ko da ya kasance za qurba dangi ne to ku yi adalci Allah ya ce wa bi ahdillahi awfu kuma game da alƙawarin Allah subhanahu wata'ala awfu ku cika wani alƙawari ai ma ahidallahu ilaykum min al-umur al-ma'duda abinda Allah ta'ala yayi alƙawari zuwa gare ku na al'amura masu yawa wa id akhadna min bani adama min zuhurihim dhurriyyatuhum alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin tun ana cikin tsatson annabi adam alayhi salam Allah ya riki alƙawari na mutane cewa za su bauta masa kuma suka rika Allah ya ce ya rike wannan alƙawari ne domin kada a ranar alƙiyama su ce ya Allah ai mu baka aiko mana kowa ba to don haka Allah ya rike alƙawarin baye cewa za su bauta wa Allah subhanahu wata'ala sannan Allah ta'ala ya rike alƙawarin bayi ta wajen manzanni lokacin da mutum yayi kalmar shahada a cikin musulunci ya musulunta to yanzu ya jaddada wani alƙawari ne ga Allah subhanahu wata'ala ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to alƙawari yayi ba abin bautawa cancanta sai Allah sai ya nemi ya bautar take ba zai warware wannan alƙawarin ba wannan alƙawarin da ya to sai ya cika duk wani nau'in bauta ba zai sarrafa shi ga wani ba sai ga Allah menene bautar nau'o'in bautan nawa ne menene abin da zai zamanto ya warware ta ya ake sarrafa ta a kadaita ta ga Allah kawai dole ne mutum sai ya sani wa bi ahdillahi awfu alqawarin Allah ku cika muhammadur rasulullah da ya faɗa muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam alqawari ne yayi alƙawari ne na ittiba'i to shin menene manzancin dan sako kenan to da wani sako ne yazo kuma daga wajen wa yazo da sakon menene sakon yake dauke da shi me ake bukata ka aiwatar yaya ake so ka mu'amalanci shi manzan da aka aiko da sakon da kuma sakon da yazo da shi alƙawari ne duk wanda yake Muhammadur Rasulullah wa bi ahdi Allah awfu alƙawarin Allah lalle a cika shi alƙawara da aka kulla tsakanin mutane Allah ta'ala ce wa awfu bil uqud awfu bil uqud ku cika alƙawara awfu bil uqud dukkan kullu da akai alƙawarin da ka kulla da ubangiji ne alƙawarin da ka kulla tsakaninka da mutane sai ka cika ma damu babu sabawa Allah cikin wannan alƙawari sai a cika wa bi ahdi Allahi awfu aw maf'ula ko kuma alƙawari wanda yake na aikatawa ai ma ahadtum Allah alaihi min al-iman abinda kuka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala alƙawari na imani wan nuzuri da bakance da kuka yi bakance ba a san sa a musulunci to amma lokacin da mutum ya yi bakance to bakancen ya zama wajibi kuma a kansa sai ya cika bakancen Allahumma illa akwai bakancen kuma da idan yayi kaza ne to malamai sun yi bayanansa a cikin littattafa na furu'a akwai wanda in ka yi to ba wannan da kai bakancen zaka aiwatar ba in ka aikata kaza to ya wadatar wannan shi kuma bayanansa duka suna nan a cikin littattafa na fiqhu to idan mutum ya cika yayi alƙawari lalle ne sai ya cika shi yasa ka Allah ma'ana yayi bakance lalle ne sai ya cika shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya jinjina wa masu cika bakance yufuna bin nazar wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika bakance inji Allah subhanahu wata'ala duk da cewa bakance ba a san sa a shari'a annabi ya ce innama yastakhruju bihi min al-bakhil marwaci ne kawai ake fidda abu a wajensa wato a dalilin bakance wani ba zai yi ba sai ya yi bakance kuma kaman ka sanya wa Allah sharadi kenan ya Allah idan ka zaɗin nan kasuwan nan tawa idan har ta yi kyau ya Allah zan yi sadakar kaza na yi bakance wato kenan in Allah bai maka ba ba za ka yi ba kenan idan Allah ya kaman yanzu ka biya Allah kenan abin da ya maka yana ɗaukan wannan ma'ana shi yasa ba a san bakance amma in mutum ya yi to shi ma yana cikin alƙawarin da ya ma Allah sai ya cika wa gairahi da makamantan irin wannan wa ma ja'ala Allahu min al-uhudi fi ma bainakum da alƙawarin da Allah ta'ala ya sanya tsakaninku ku ne kuka sanya al-muslimuna ala shurutihim ma lam yuharrimu halalan aw yuhallilu harama to Allah ta'ala ya ce awfu ku cika zalikum canan kunnan da aka lissafa tun daga can hannan wasaqum bi shine Allah yake muku wasiya da shi ai amarakum bihi Allah yake muku umarni ku cika la'allakum tadhakkarun tsammanin za ku astu bi takhfif wa qira' bi tashdid fil umur khamsa al-ula qala la'allakum ta'qilun a cikin al'amura guda biyar na farko ayar ta 155 a ƙarshenta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun canan ku Allah ya muku wasiya da shi domin ku hankalta ne yasa li annahu zahira abubuwa ne wanda suke bayyanannu kai tsaye suke can aka ce wato Allah tushriku bihi shay'a shirka bayyana take wa bil walidaini ihsana aka ce wala taqtulu auladakum min imlak kaga kisan ƴaƴan bayyana yake alwa'du wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wannan shi ma aiki ne bayyanan dai da ake ganin sa wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi kada ku kashe rayi wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta sai watan abin da yake bai gaskiya da gaskiya can wa bil walidaini ihsana shine muka tsallake shi ma biyayya iyaye bayyanan nan abu ne to sai aka ce la'allakum ta'qilun saboda abu ne wanda yake a bayyane wa fil arba'ati al-akhira wadanna abubuwa guda hudu kuma na karshe da yazo a wannan aya qala sai Allah ya ce la'allakum tadhakkarun tsammanin za ku astu li'annaha khatiyatun gamida domin koyayyen abu ne wanda yake da wani tsatsai ba kowa ke iya gane shi da wuri ba لابد فيها من الاجتهاد با مكوا سي اني كوكري والذكر الكثير سي اني دوغون تناني حتى يكف المكلف فيها على موقف الاعتدال har ya zamanto wanda aka dora wannan nauyin sai ya tsaya a gurbi wanda yake na daidaito bai tsallake iyaka ba dukiyar maraya ne a wajenka in ba ta ka tsantsan kai kai nazarin ta kyau ba baka farga ba lokacin da kuke cuda abinci tare ko ana cuda business tare sai ka shiga kudin sa to shi yasa aka ce la'allakum tatazakkaru domin ko astu ku rika tunawa ku gane to duka haka sauran su ma suke wa idza qultum fa'dilu dadan zance in ya dauke ka baka farga ba sai ka kai rashin adalci to shi yasa sai an yi dogon tunani wa bi ahadillahi awfu sai kana bibiya kana tuna me alƙawarin da kai ma Allah ka zo kai sallah ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kade muke bautawa kai kade muke neman taimako kuma mutum da ya fita sai ya je gidan boka aya kwaita na kubi ko akwai ta na kubi shi yasa aka ce la'allakum tadhakkaru thumma akaba ba'da hadhihi alwasaya alhakima allati amara Allah biha ibada sannan sai ya bibiye bayan wannan wasiya mai cike da hikima wanda Allah ta'ala ya umarni ga bayinsa wa nahahum an irtikabi abdadiha ya hana su kada suka aikata kishiyoyinsu fa kada sai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
الله تعالى يجي وأنا كما للي بالفتح على فتح الحمزة مع سكون النون وتشديدها على تقدير الله وكما أنت ولأنني وقرأ بالكسر وتشديد النون ana cewa inna wa inna iske ina fan kenan an faru sabuwar magana in an ce wa anna ko wa li anna a takdirin sa adafi akai akan baya wa anna hadha tamkar an nuna ne duka wadannan wasiya an muku ne wa li anna hadha ai saboda wannan tafarkin da aka ambata muku na bayan nan sirati shine tafarki na mustaqiman ne kanke ai allazi wasaitum ko allazi wasaitukum bihi wanda na muku wasici da shi aw jami'u ma fi surati dukkan abin da yake cikin wannan sura min isbati tauhid wan nubuwa wa bayan shari'a na tabbatar da kadaito Allah da tabbatar da annabtar manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma bayani na shari'a baki dayan sa da yake dunkule cikin ta sirati shine hanya ta inji Allah mustaqiman bi kakkiya ai wa wal islam ita ce musulunci wadannan abubuwa sune musulunci sune hanyar Allah ba wai yin sallah kawai shine musulunci ba a sallah ita jagora ce a cikin ibada amma ita ma ba ta amfani in babu i'tiqadul qalbi sai an sami al-i'tiqadul qalbi shi ma ya zaku kubutacce an sami aqida salima kubutacciyar aqida a cikin zuciya to sai kuma sallah sai kuma sauran ayyuka duka su suka hadu suke musulunci su ne siratullahi fattabi'uhu to Allah sai da ya nuna mana ita wannan da kuka ga kaga haza wannan ismu ishara ne tamkar an nuna ta ne kun ga waɗannan bayanai da aka muku shine tafarki na fattabi'uhu to ku bi shi an nuna muku hanya kuma an muku umarni ku bi fattabi'uhu to ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku kuskura ku bi buga as-subul ita ce buga buga kan ai ta fita ne ta gefe ko diversion kar ku bi ta. Ai at-turuq al-mukhalafa, at-turuq al-mukhalafata lahu, hanyoyin da suka saba ma wannan miƙaƙiyar hanyar kar ku bi ta. In ku kai haka, fatafarraqa bikum an sabilihi, wata kira'a an sabili, to sai ta raraba ku daga tafarkin shi Allah ko kuma daga tafarki na inji Allah. Fihi harfu ihdatta ayn, ay fatatafarraqani wa antum ma'aha, alhali kuna tare da ita kuka bita, to watamilu bikum an sabilihi, sai ta karkatar da ku daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dinihil qawim, addinin sa miƙaƙƙen nan, wa huwa al-islam, shine musulunci. Kenan Allah ta'ala ya nuna akwai waɗansu da suka zo suka mannu a jikin hanyar Allah kuma ba hanyar Allah bace, haka ne ko? Shi yasa aka ce wala tattabi'us subula, akwai su suna nan. Hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Rawad Darqutni an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala, Darqutni ya rawaito daga Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya yarda da shi, yake cewa khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman khatta, wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mana zane mai kakke, thumma qala, sai ce hadha sabilullahi, wannan ita ce kwatancan hanyar Allah. Thumma khatta khududan an yaminihi, sannan sai ya ja wasu ƴan ƙananan zanunnuka kuma ta gefen dama, wa khududan an shimalihi, da kuma waɗansu ƴan ƙananan zanunnuka ta gefen hagu. Thumma qala, sai ya ce hadha subul, wannan su ne buga, da Allah ya ce karabi, ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha, akan kowace buga a nan akwai wani shaytani da yake kiran mutane su zo su bi ta, su batta Allah din. Kaga kullun tamfaruwa suke da musulunci, ba sa cewa addinin su addini ne mustaqil, a cewa suke cewa musulunci, ai su ne subul din, ba dan komai bane dan su raba mutane daga tafarkin Allah. Yanzu ƴan faira inda sun kira addinin su da sunan addinul faira, ba su ce musulunci suke yi ba, ina romu da su. Yanzu ƴan shi'a inda sun kira addinin su shi'a ne nasu suka kaga, ba shi kenan sai su je su kayan su ba, wa zai kula su? Duk waɗannan milal turuq dinnan suna zuwa ne sai su damfara, kuma za su kago nasu daban, ba tafarkin Allah din bane, amma sai su ambata cewa shi ne musulunci. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayha, ko ina zaka samu shaytanin su wanda yake kira zuwa gare ta. Kuma qara'a hadhihi al-aya, sannan inji dan Mas'ud, sai Annabi ya karanta wannan aya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wa hadhihi subul, wadannan hanyoyi bugabugan nan ta'ummul yahudiyya, ta hada da addinin yahudanci da su ma suka ce na Allah ne, sun bambaro sun ce wai littafin Annabi Musa suke amfani da shi, wal majusiyya da majusawa, wan nasraniya da ƴan kirista, wa sa'iru ahlil milal da sauran addinai daban, wa ahlul bid'i da ƴan bid'a, su ne waɗancan da muka ambata, ashabul bid'a, wa ahlul dalalati da ma waɗanda suke jama'ar ɓata, min ahlil ahwa'i masu bin san rai, wa shuruzi fil furu'i da masu bin ɓangararren zance daga cikin furu'a, wato magana da bata inganta ba jumhur ustabi a kanta ba, magana ce shaza, amma sai su makalkale ta su ce su ne. Wa ghayru zalika min ahli ta'ammuki fil jidal, da ma wasu waɗannan na waɗanda suke kutsawa a cikin jayayya, wal khawd fil kalimat, da kuma wanda suke kutsawa cikin amfani da magangana, ashabul kalam kenan, al mutakallimun, wancan irin muggan aqai kamar irin su jahmiya, irin su abin nan, har ash'ariyya ma ta shiga ciki, irin su jahmiya, irin su mu'tazila, wannan su ake ce su ashabul kalam, المتكلمون الذين يحكمون العقل على الشريعه على النقل يحكمون العقل على النقل to duk waɗannan suna daga ciki waɗannan milal nan yace wa hadhihi kulluha arabatun lizulal waɗannan baki ɗayan su ababe ne da suke bujirowa domin karkatar da mutane a samu zalla wa mazannatul lisu'il mu'taqadi kuma abu ne da yake tabbatar da mummunan kuduri a cikin zuciya qalahu ibnu adiya ne ambata cikin tafsirinsa Imam al-Qurtubi shi ma ya dauko wannan magana a cikin littafin sa. Malan shi ma ya dauko daga ciki ya quotin din su. To duk wannan sun fada cikin wannan subul. Don haka abin da ake umarni shine littafin Allah subhanahu wata'ala. Hadithin Irfad dan Sari Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ambata musu. وأن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وندي رأي سيئة سابعاني سابعا وادا رأي دا قلت من الله جاء أبين دا قرآن يفتا جاء أبين دا سنة تفتا ما سيئة أن يئدن أكا أنشك أكا سنسا wasai rakhtilafan kathira to duk lokacin da irin wannan lamarin ya faru fa alaikum bi sunnati na rikashe ku ina muku umarni ku rike sunnata hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune gateway yanzu kaga ana samun wadansu lalatattu suna shiga social media saboda wani kowa zai iya ajewa abu a gaban sa yayi magana suna soke-soke ko a gaban daliban su almajiran su da abin da ya kamata aka sai suka a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manufar duk lokacin da aka nakkasa sunnar annabi to shikenan suna so su nuna ma Qur'ani ma bai inganta ba ai uslubi ne wanda irin sa su ma ƴan Shi'a suka bi sun ce sabon annabi duk lalatattuwa duk kafirai ne to kuma ta wajen su Qur'ani da sunna ta zo to me ya inganta shi yasa sai ya zamanto a wajen su hadisai ƙarya ne shi a wajen dan shi a yin ka faɗa hadisan naka ma ƙarya ne saboda ta wajen fajirai fasikai kafirai yazo dan haka maganar ba gaskiya bane to yanzu in har aka gamsar da mutane akan haka ina kuma za a koma sai a koma kansa Qur'anin wannan ta hannun su yazo shi ma sai a soke shi ai san cewa Uthman ibn Affan ya tattara Qur'ani ya dauke Qur'ani da yake na asali ne ya kona sai ya zaba abin da ya ga dama kuma aka caccanje wani abu shine ake musabu Uthman ba to duk irin wannan ne salo ne irin ɗaya suke amfani da shi dama in kana so ka soki addinin musulunci ka rushe addinin musulunci to je ka ta kofar ta sa gateway din sa ina ne gateway din sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnar annabi da suka kawo suka rike suka gaji to in ka soki sahabbai shi yasa sai boni a Kano kwanan baya ayyasu shi ma ya dauko wannan usulubin ko yasa Anas dan Malik yana nuna cewa ai baya ladabi a annabi ga abin da ya faɗa duk irin wannan iskancin ne dama tintin an rubuta rubuce-rubuce akan irin haka to don haka sai suke bin irin wannan salon su nakasa sahabban annabi domin in sun nakasa ma annabi to hadisi ba zai kima ba zai daraja ba to sannan da ƙarshe Qur'anin ma sai a rusa shi kuma ba musulunci kenan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati na rikashe ku game da sunnata ku rike ta da kyau sunnar annabi da ya inganta rike sunnar annabi babu wasa abin da ya inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam rike shi nan ne madubi yake alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyi to Allah subhanahu wa ta'ala yace zalikum wasaqum bih canan ku muka muku wasiya da shi la'allakum tattaqun domin ku samu takawa tsammanin za ku samu takawa karwaro tawsiyata ala sabilin tauki ya sake nana ta wasiya a bisa salo na karfafa magana walamma kana siratul mustaqim huwa jami'u lit takalif yayin da ya zamanto hanyar Allah mai kankiyar nan ta tattara dukkan nauyin da aka dora wa bawa na yi bari da shari'a ta zo da shi wa amara ta'ala bi ittiba'ihi kuma Allah madaukaki yayi umarni abita wa naha ani subul sayyi'a yayi hani kada abi buga lalatacciya bacacciya khatama zalika bit taqwa sai cika ce wannan kuma da kiyaye dokar Allah tsoron Allah allati hiya tiqa'un nar wanda kuma tanan ne mutum yake kare kansa daga wuta iz manittaba asiratahu najan najatal abadiyya domin duk wanda ya bi tafarkin Allah subhanahu wataala to ya tsira tsira na har abada wa hasala ala sa'adati sarmadiyya kuma ya kai zuwa ga rabo rabo wanda yake shi ma mai dogewa wanda baya katsewa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu Imam Ahli Sunnah wal Jamaa ya fita cikin musnadin sa wani hadisi ingantacce daga Nawas ibn Sam'an al-Ansari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala annabi yace Baraballahu ta'ala matalan siratan mustaqima annabi yace Allah madaukaki ya buga misali na mai kakkiyar hanyar nan na mai kakkiyar hanya hanya mai kakkiya ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما الله يبغى مثال na hanya mai kakkiya wa ala janbatay sirati surani wato an buga misali ne ga hanyar nan mai kakkiya wanda za a bi ta straight za ta kai mutun zuwa ga aljanna wa ala janbay sirat amma a bangare guda biyu na wannan hanyar dama da hagu surani akwai katanga guda biyu hanyar tana tsakiya a miƙe take inji annabi sallallahu alaihi wasallama a gefen dama akwai katanga a gefen hagun din ta ma akwai katanga kaga an tsare ka yadda ba za ka bude ba ko she saka yace wa anna hadha sirati sai yace me mustaqiman mai kakkiya ce indai ka bi hanyar Allah ita kake bi kana bi to an kare ka an baka immunity ba za ka bude ba a miƙe take za ta kai ka gaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi ma abwabun mufattahatu amma fa a jikin waɗannan kofofi guda biyu ai a jikin wannan katanga guda biyu akwai kofofi kowace katanga tana da kofofi da yawa kuma mufattaha budaddiyar kofa ba ta da kyaure ba a gina take ba kofa ce a bude kaga buga ko ko ba haka bane wa ala al-abwab suturun murkhad kuma kayan waɗannan kofofin sai aka sanya labule wanda aka sake shi wato ba za ka hango abin da yake ciki ba cikin kofar ba kuma idan kana tafiya ba za ka san akwai kofar a wajen ba sai ka waiwaya in ka kalla sai ka ga labule ko an sa labule ko wace kofa an rufe ta wa ala babis sirati da'in a can bakin kofar ita hanyar da za ka biyo mai kakkiyar hanya mai katanga guda biyu akwai wani mai shela yana nan a bakin kofar duk wanda ya zo ya kula yana cewa ya ayyuhan nas udkhulu sirata jami'a a wata riwaya udkhulu siratal mustaqima wala tatafarwaqu a wata riwaya wala tata'awwaju yana mutane shela ya ku mutane ku shiga hanyar nan mai kakkiya kada ku raba ma'ana a wata riwaya wala tata'awwaju kada ku baude ku tabinta mai kakkiyar hanyar nan in ka zo shiga bakin kofa abin da ake faɗa maka kenan da haka idan ka shiga zaka ji ana tamashela kar fa ka baude miƙe san bet kai ta tafiya wada'in yad'u min fawqa sirat ba a barka haka ba ta saman kuma can karshe kenan nan ma akwai mai kira yana kiranka yana cewa ka miƙe fa idha fataha shay'an min tilka al-abwab duk lokacin da mutum ya bude wani abu daga cikin wannan kofar labulan kenan mai karambani sai ya ga labule sai ya ce baya bude labule a wata riwaya fa idza arada al insanu an yaftaha shay'an min tilka al abwab, idan mutun yana nufin zai bude wani abu daga wannan kofofin da ya gani ya daga labule. Kala sai wannan mai kira ta can karshen wanda yake so a same shi sai dinga cewa wai hak la taftahu kai tonka karka yadda ka bude kun ana maka shedi karka bude kofar nan fa innaka in taftahu talijhu, domin tabbas idan ka kuskura ka bude to ko zaka shiga, in ka kuskura ka bude zaka shiga karka bude batta yadda take battin da an sa malabule rabu da ita mike kawai. To shine sai annabi ya fassara yace fassiratu ita wannan mai kakkiyar hanya da aka ambata mai katanga guda biyu da ake umarni cewa ka bitan nan wanda take da kofofin nan yace al-islamu shine musulunci tafarkin Allah musulunci hawo musulunci wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu kai tabin musulunci karka yadda ka baude wasuturu wannan labulan kuma da aka sanya hududullahi iyaka ce ta Allah wa inna hududallahi maharimuhu haka hadithin annabi ambata ko iyakar Allah shine abin da Allah ya haramta to wannan labulan iyakoki ne na Allah no go area ne karka yadda ka tsallaka iyaka ce nan an sama ba wanda karka tsallaka Allah ya haramta kaza karka yi to su ne wadannan wal abwabul mufattaha wato kofofin nan kuma budaddun nan wanda aka sa musu labule maharimullahi aikin haramun din ne wanda Allah ya haramta wato ita shi labulan shine iyaka an ce karka tsallaka iyaka ko tilka hududullahi wani guwa ka ce fala taqrabuha kar ku je kusa da shi tilka hududullahi fala ta'taduha kar ku tsallaka to karka yadda ka tsallaka labulan nan in kuka tsallaka labulan kofar zaka shiga dama an ce maka in kuka tsallaka to zaka shiga in ka shiga kuma ina ka shiga kenan abinda Allah ya haramta shi yasa Allah ya ce wala taqrabu zina kar ka kusaci zina in ka je kusa da ita labulan kenan iyaka ce kar ka je kusa da shi kana zuwa kusa da shi ko zaka auka kai sai ka ce kar ma ka je kusa maganin barkar a fara wala taqrabu mal al-yatim duk abin da yake da hatsari kuma cikin sauki za iya aukawa Allah ya ce kar ka je kusa da shi to wannan kofa din ita kuma haramun ne da Allah ya haramta don haka idan mutum ya daga labule iyaka to kuma zai shiga cikin haramci وذلك الداعي على راس الصراط mai kiran mutane kuma wato a bakin kofa wanda yake cewa mutane ku bi hanyar Allah mai kakkiya ya ayyuhan nas udkhulu siratal mustaqim adanna shine aka ce kitabullahi azza wa jalla littafin Allah ne ta ina zaka san addinin musulunci in ba ta littafin Allah ba duk wanda ya same shi ta wani amfani da ilmul kalam to shikenan ya bode yace ilmul kalam zai amfani da shi kamar yadda jahamiya da mu'tazila suka yi to kaga ya bode sai bar tafarkin Allah sai jefar da abin da ya tabbata ya rike abin da hankalin sa ya nuna masa to littafin Allah shine yake kiran mutane akan cewa ku bil wannan tafarkin Allah mai kakki wadda'imin fawqa sirat wanda yake kira kuma ta bisa ta can karshen wannan hanya din wanda yake yin kashedi yana in za a daga labule yace kar ka bude in ka bude zaka shiga wa'idullahi fi kulli qalbi muslimin aw mu'mini mai wa'azin Allah ne a cikin zuciyar kowane musulmi ko kuma kowane mu'mini wato mala'ikan da yake tare da kai innal shaytani lammatun walil malaki lammatun ko inna lil malaki lammatun wa lil shaytani lammatun to dan haka wannan mala'ikan Allah da zai dinga cewa in fa wane kai hakuri da halal dinka kar ka biye wannan haram din ne an tara za a sha wahala. To idan shedan ya ga labaici mutum shi ko yana cewa haba da Allah. In ka je ka tara abu ba sai gina masallaci ba. A maganar annabi ne ƙarya ya ce duk wanda ya gina masallaci za a gina masa gida aljanna. Yi kawai. To sai a sa wasu wasi to anan in ba ya sa ba. Wanda ya fi ƙarfi a zuciyar mutum shi zai rinjaye ko? Ubangiji Allah ya tabbatar da mu a tayin tafarki mai kakke. Wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito Sheikh Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami'. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rana ya tayo babu karatu. Ko dai an fara cin soyayya ko an yi tagumi? Ha? Ana cin soyayya? To Allah ya bada iko. A yadda dabbobin suke tsadan ne sai ga abin da akwai abin tsoro a ciki. Ubangiji Allah ya hore kowa ya samu yalayya. Allah kuma ya taimake mu wajen yin ayyuka wanda Allah zai yi farin ciki da mu a cikin waɗannan kwanaki. Kwanaki ne wanda suke ayyamul fadila, kwanaki masu daraja, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna babu waɗansu kwanaki waɗanda suka fi su daraja a cikin kwanakin duniya gaba ɗaya. Shi yasa malamai suke cewa su ne afdalul ayyami ala al-itlaq, ba kwanakin duk aikin alheri da zaka yi a kowane lokaci da kai wanda zaka yi a cikin wannan kwanakin ba. Don haka ya iya bakin kokari a yawaita ayyukan alheri suna nan masu yawa. Azumi, sallan nafili, karatun alqur'ani, azkar musamman hailala da kaffara ya tahmidi la ilaha illallah allahu akbar walhamdulillah ko walillahi alhamd. A yawaita yin su dare da rana, safe da maraice. A yawaita yin ayyuka wanda Allah ke so, sadaka, sadakar da za ka yi a yanzu ta fi sadakar da ka yi cikin Ramadan lada. A yawaita yin faɗan magana ta gaskiya, ka ji mu'min ji, wa bi ahdillahi awfu, a cika alƙawara. Wa idza qultum fa'dilu, a faɗa magana ta gaskiya. Da makamantan waɗannan dukkan ayyuka na alkhairi a dage a cikin wannan kwanaki a yi ta yin su har lokacin da goma za ta yi, kuma a yi ibada wacce Allah ta'ala ya fi so a wannan rana, shi ne yanka domin neman ƙurbani zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ubangiji ya dace da mu ya samu na cikin ‘yantattu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.